This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maria da Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'al Masijarba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 23 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta dawo da Muhammadu Sanusi na biyu akan karagar masarautar. Yan sa'o'i bayan da majalisar dokokin jihar ta sauke sarakunan Kano da masarautu guda hudu da aka nada yan shekarun baya.
A yau ni ma na yadda majalisar ta yadda an jawo wata mai martaba malam Sanusi na mina Aminu Sanusi wannan kujera ta sarkin Kano mai duka mai duka.
Gwamnan jihar Kano Abba Yusuf kenan. Muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka, za ku ji ci gaban tattaunawar da sashen Hausa na Muryar Amurka yayi da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar akan zabe mai zuwa da kuma sauran wasu batutuwa da suka hada da barakar da aka samu a jam'iyyar ta PDP. Sannan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Inda za ku ji masana sun buƙaci hukumomin Najeriya da su tashi tsaye wajen tankarar matsalar ambaliyar ruwa. Amma kafin nan, a gyara zama a sha labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan a wannan lafiya ga labaran. Dubban masu makoki sun cika titunan Mashhad na kasar Iran a yau din nan Alhamis wajen jana'izar shugaba Ibrahim Raisi lokacin da ake shirin binne shi a hubbaren Imam Reza mai rufin zinari. Raisi mai shekaru 63 da haihuwa ya mutu ranar Lahadi tare da ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahim da wasu mutane shida a hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a lardin Azerbaijan ta gabas wanda ke yankin arewa maso yammacin kasar mai cike da tsaunuka. Da yawa sun dauki Raisi a matsayin magajin shugaban addinin Iran mai shekaru 85 da haihuwa Ali Khamenei wanda ke da iko na koli a Iran. Da dama daga cikin masu makoki a Mashhad na saye da bakakken tufafi kuma suna ta dukar kirjin su da kawunan su a matsayin alamar matukar bakin ciki kamar da yadda aka saba yi a harkokin yan Shi'a. Wata mota ta dau makarar gawarsa ta bu wani titi inda masu makokin ke ta kokarin tabawa da hannu tare da jefa fulawoyi da mayafai don neman albarka. Jami'ai a Ukraine sun ce wasu hare-haren da Russia ta kai yau Alhamis sun yi sanadin mutuwar mutane akalla hudu a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin kasar. Ole Senehubov, gwamnan yankin, ya bayyana ta kafar Telegram cewa Russia ta bararraka wurin har sau 15. A yankin Belgorod na yammacin kasar Russia, yau Alhamis jami'ai sun ba da rahoton wata barna sanadiyar hare-hare da Ukraine ta kai daga ta sama. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce ta tarwatsa makaman roka 35 da Ukraine ta cillo da kuma jiragen ta marasa matuka guda uku a sararin saman Belgorod. An fara iya jigilar kayan agaji zuwa Gaza ta wani dandalin gajar gabar ruwa da Amurka ta gina a cewar jami'an gwamnatin Amurka. Kayan agaji na ta kwarara a cewar mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa Jack Sullivan jiya Laraba a fadar White House. Ya ƙara da cewa amma fa ba su kwarara da yawa kamar yadda kowane ɗayan mu zai so saboda har ƙage muka su. Ma'aikatar tsaro ta yi kiyasin cewa kayan agaji sama da ton 800 za su iya isowa da daren jiya Laraba. Janar ɗin sojan ruwa Brad Cooper ya ce Amurka na fatan kai kayan agaji na ton 500 kulle yobin ta wannan dandalin gada wanda ya daidai da tiriloli 90 kulle yobin a cewar kafar labarai ta CNN. Amurka za ta ayyana kasar Kenya a zaman babbar kawarta ta farko da ba member NATO bace a yankin kudu da Sahara na Afirka cewar Fadar White House yayin da shugaba Joe Biden ke tarbar shugaba William Ruto mai ziyarar aiki wannan muhimmin mataki na nuni da yadda Amurka ke karkatar da harkokin haɗin gwiwar ta na tsaro zuwa gabashin Afirka a daidai lokacin da sojojin Amurka ke shirin barin jamhuriyar Niger inda take barin wani gibi da sojojin Russia suka fara cikewa ayyana wannan matsayi na baiwa kasar da ba member NATO bace damar samun tallafin soji da na kuɗi kamar yadda kasashe membobin NATO ke samu amma ba tare da yarjejeniyar ba daya wadda kasashe NATO ke dunkule karkashin ta ba wani babban jami'in gwamnati ya gaya ma manema labarai da daren jiya Laraba cewa shugaba Joe Biden zai sanar da bangaren majalisar dokoki wannan ayyanawar wadda ke daukar kwanaki 30 kafin ta fara aiki jami'in ya ce makasudin wannan mataki shine daukaka Kenya da kuma nuna amincewa da cewa tunima ta zama abokiyar tafiyar mu a matakin kasa da kasa To karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce gwamnatin Biden na matukar damuwa game da rufe wata muhimmiyar mashiga ta kayan agaji zuwa birnin Rafah na zirin Gaza. Kalaman na Blinken na zuwa ne yayin bayar da ba'asi a gaban kwamitin majalisar wakilai na rabon kudaden ayyukan gwamnati.
We have a deep concern about the Rafah gate. Which I endeavored and President Biden endeavored to get
Blinken ya ce muna da damuwa matuƙa game da mashigar Rafah wadda shugaba Biden da ni muka yi ta kokarin ganin an buɗe ta a watan Oktoba don shigar da kayan agaji ga mutanen da ke bukata a rufe wannan mashigar ina ganin kawai wasu abubuwa biyu ne ke faruwa na farko ina ganin a siyasance akwai muhimmanci ga Masar ta nuna cewa ita wata muhimmiyar mai bayar da gudunmawa ce a lokaci guda kuma saboda ayyukan soji da ke faruwa a wajejen da kuma kusa da wurin da kuma dai kewayen mashigar yanayin da ake bukata don kai kayan agajin na fama da kalubale China ta fara wani gagarumin atisayen soji na kwana biyu a ruwa da kuma sararin saman kewayen Taiwan a yau dinnan Alhamis tana mai jaddada cewa hakan wata zazzafar ladabtarwa ce wadda dalilin ta shine halayyar tawaye na dakarun neman yancin Taiwan kuma wani babban gargadi ne ga duk wata takala daga sojojin kasashen waje bataliyar gabas ta dakarun yantar da jama'a za ta yi rawar daji a mashigar ruwan Taiwan da kuma arewaci da kudanci da gabashin Taiwan har ila yau da wuraren da ke daura da tsibiran Kelman da matsu a gefen Taiwan a cewar kamfanin dillancin labarai na Xinhua mallakin gwamnatin China masu lura da al'amura dai na cewa wannan atisayen wani bangare ne na bayyana fushinta da China ke yi ga sabon shugaban Taiwan Lai Ching-te wanda ya kama aiki ranar Litini
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotannin mu. Bayan ɗan sa'o'i kalilan da sauke sarakunan Kano da masarautu guda hudu da majalisar dokokin jihar ta yi, Gwamna Abba Kabir Yusuf ya dawo da Muhammadu Sanusi na biyu akan karagar masarautar. Shekaru hudu da suka gabata ne dai tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sauke sarki Muhammadu Sanusi na biyu daga karagar mulki. Wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Doka ta 2019 a wannan jihar tamu an rusa ne. Haka kuma an dawo da wacce take ta baya wacce da ita na dangane ki. Ma'ana kenan a wannan jiha a yanzu sarki ɗaya ce domin kirshi. Wannan yana nufin wannan sarki shi zai ci gaba da riƙe ragama ta masarautar Kano baki ɗayanta. Sarki Malam Muhammadu Sanusi Aminu Sanusi shi ne sarki a wancan lokaci. To da aka bisa canji da aka yi na wannan doka a yau ni ma na yadda majalisa ta yadda an dawo wadda mai martaba Malam Sunusi Lamina Aminu Sunusi wannan kujera ta sarkin Kano mai mukami na biya.
Allahu Akbar.
Gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf kenan jim kadan bayan da ya rataba hannu akan sabuwar dokar masarautar Kano wadda majalisar dokokin Kano ta amince da ita a ranar nan ta Alhamis. Tini dai masoya da magoya bayan sarki Sanusi na biyu ke bayyana murna da farin ciki game da dawowarsa kan karagar sarautar Kano. Malam Ibrahim Ado Kurawa marubuci ne akan sha'anin sarautar Kano kuma yana cikin waɗanda ke rajin sarki Sanusi na biyu ya dawo.
Alhamdulillah wannan abu ne dama da ya kamata a ce an yi shi saboda ba a cire shi bisa ga ka'ida ba. San zuciya ce ta sa aka cire shi. Kuma babu dalilin kirkirar masarautu kamar yadda mun sha faɗa. Duk masarautu abu ne wanda yake na tarihi da al'ada kuma constitution ɗin Najeriya bai ba wa 'yan siyasa ko gwamnati dama ta yi ba a hankalci to amma tun da ganduje ya yi yiki kaga dole wanda za su gyara su masu hanyar da ya biye su gyara shi yasa suka gyara suka rushe suka ce a koma yanda yake lokacin Sheikh Usman Danfodio.
Tun dawowar Najeriya ta farkin demokaradiyya shekaru kusan 25 da suka shuɗe masana tarihi da al'adu ke cewa harkokin siyasar na nema kutsawa cikin gidajen sarautu kuma suka ce hakan ba karamar barazana bace ga makoma da kimar sarautar gargajiya a Najeriya. Professor Tijjani Muhammad Naniya masanin tarihi ne da ke koyar da wannan fanni a Jami'ar Bayar Kano.
Gajen siyasar ta shiga amma saboda ta taku irin na saraki na da sun kiyata su ba ta ke tasiri. To makoma sarauta Kano shi ne ƴaƴan sarki ne yanzu da su ƴaƴan sarakuna ne da suke neman su gano. To wato haɗama da hankali yana sa su kauce wa turban tarbiyyar da ake musu a gidan sarki sai su koma bin masu kuɗi da kuma yan siyasa. To duk lokacin ko da wannan abu ya koma haka to sarautar za ta zama kamar tallar ta ake a kefai. To kuma in dai duk an sarauta su ana cikin bai ta shiga cikin hatsari domin duk wanda ya zo ya siya idan ya wanda ya zo wani kuma shi ko baya yi da wannan to cire shi ne.
Tuni dai gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya bada wa'adin sa'o'i 48 ga tsaffin sarakunan Kano da Bichi da Gaya da Karaye da kuma Rano su mika kayayyakin gwamnati da ke hannunsu ga kwamishinan ƙananan hukumomi da sha'anin masarautu na Kano kuma mataimakin gwamnan Kano Comrade Aminu Abdulsalam. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Idan masu sauraro ba su manta ba, a shirinmu na rana a yau, mun fara kawo muku hira ta musamman da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha ya yi da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar, inda suka fara tattaunawa akan yiwuwar haɗin gwiwa tsakanin jam'iyyarsa ta PDP da Peter Obi na jam'iyyar Labour don fafatawa a zaɓe mai zuwa. Tsohon mataimakin shugaban ya kuma yi ƙarin bayani akan rikicin cikin gidan jam'iyyarsu wanda ya taka rawa a kayan da suka sha a zaben da ya gabata.
So za mu iya ɗauka cewa idan har Allah ya sa tafiyanku da Obin ta yi, ɗaya zai mara wa ɗaya a matsayin ɗaya shugaban ƙasa da ɗayan mataimakin shugaban ƙasa?
Ya danganta sakamakon zaben.
Yadda jam'iyya ta tsayar ko yadda ku kuka tsayar domin kowane
yadda jam'iyya ta tsayar din. Ai abin da nake magana ne yanzu haka ko kuma bayan an gama zabe shine a yadda jam'iyyar PDP take yanzu ita kadai ta tsaya zabe ba yadda za ta yi ta samu nasara, tana bukatan haɗin gwiwa da waɗansu jam'iyyoyi.
Excellency yanzu shekarunka 77 alhamdulillah ka rayu cikin koshin lafiya, wannan ne karo na 6 ko na 7 da za ka sake tsayawa takara. Har yaushe za ka ci gaba da neman shugabancin Najeriya kafin ka jabirki ka ce na daina?
Iyakacin da Allah ya bani karfin ko kuma lafiya da kuma yawan rai.
Da ka yi tage har lokacin da Allah ya ce a tsaya haka.
To shugaban America Abraham Lincoln ba sau 7 ya tsaya ba?
Haka. To zai kai ma ka kai na 7?
Ban kai na ko 7 ba dubu.
To, Excellency mu koma cikin ita PDP. Akwai rikicin da ake ci gaba da yi da wuke din nan, kuma shi bai bar PDP ba, bai shiga APC ba, yana nan PDP amma kuma ya zama PDP matsala. Ya za ku da matsalar wuken nan?
Matsala na wajen shugabancin jam'iyya.
amma ai ko zaman da aka nace jami'a kwanakin baya din shi ya zo kamar ana nuna shi ya samu nasara a tsaye da shugabancin jami'ar da ake yi
ba ni jin haka ne ba zai yiwu ba ban ga nasaran da ya samu ba nasara of course ya sa mun fadi zabe kuma faduwan zabe ya sa mu minista to sai kuma gaga
to amma yana ci gaba da amfani da resources da kudadensa da dukiyarsa da kadarorinsa da mutanansa wajen janyo
to zamu hana shi amfani da dukiyar shi ne da kadarorin shi ba sai ya tayi ba mu ga iyakacin da zai ya danganta ai ga yan jami'a ko za su yarda a ci gaba da haka din ko kuma ba za su yarda ba
akwai wasu mutanen PDP da dama da suke barinta saboda basu gamsu ba da abubuwan da suka faru ko a jihar su ko a ƙauyen su ko a ƙasa baki daya na san kana tunan tsoron su shema irin su da sauransu za ku yi kokarin ku maido da waɗanda suke bari kuma kun ma san dalilin sun sanar da ku cewa za su fita ko kuma ya kuke kallon
yawancin waɗanda suka bari za ka tarar dalilai ne waɗanda ya shafi kansu ba abinda ya shafi jam'iyya ba
ba
wani rashin gamsuwa ne kar ka yarda mu bude abin nan menene ake cewa
a bude shafin
domin kowane da dalilin da ya sa yake bane yawanci za ka tarar ba wai a jam'iyyance ba ne ko yana so yana neman biyan bukata bai samu ba ko kuma yana cikin wani hali yadda yana ga an takura mar ko gwamnati ta takura mar da wani hanya da sauransu to sai kaga ya bada kai
to madalla a ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM kafin mu je ga shirin mu na gaba ku dan shakata da wannan wakar yanzu kuma ga shirin mu na gaba
assalamu alaikum mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yau shirin yanayi da muhalli zai dora ne akan ambaliyar ruwa da aka yi a sashen za a samu a damunar bana a Najeriya bayanai akan ambaliyar ruwa da ta afku a Dubai da kuma ƙarin bayani akan yadda Najeriya za ta iya inganta hanyoyin samar da tabbataccen ruwan sha sunana Aisha Mu'azzu ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata inda muka tattauna da ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Dr. Umar Sale Anka wanda ya tsokaci akan yadda hukumomi a ƙasar za su tinkari matsalar ambaliyar ruwa da aka yi hasashen samu a wannan shekarar a yau Dr. Anka ya ƙara da buƙatar aiki tare tsakanin hukumomin gwamnati don tinkarar matsalar ambaliyar ruwa
rayuwa ta dan adam kuma yanzu cikin hatsari da ake ciki da yawa so wannan sai an saki duba hanyoyin da za a kare dukiyar jama'a da kuma rayukan domin wannan take rushe gidaje to dole a samu misali a ce ɗan kwana-kwana an samar da hanyoyi da za su iya zuwa samu su da motoci da kuma hanyoyin da za su iya taimakon mutane idan wannan matsala ta abu to matsalolin kala biyu ne akwai wanda yake shafar harkar noma ko kuma wanda yake shafar shi rayuwa ta yau da gobe cikin gidaje da kuma unguwanni saboda haka kamar na san a hukumar ita kula da zaizayar ƙasa din ana kokarin yadda za a fidda jadawalin yadda ruwa ma yake tafiya a unguwanni wannan zai taimaka sosai wajen tsarawa da tattar da hukumar tsara birane wa'innan idan ba haɗa kai ba za a iya samun cimma nasara ba so hukumomin ma idan a gwamnatice ne akwai hukumomi kamar SEMA state emergency da ita planning da land da ɓangaren noma da kuma uwa uba ɓangaren muhalli da kuma lafiya so dole wannan hada karfi da karfi ake yi baki da domin a gudu tare a tsira tare wannan abun babu yanda za a yi da shi domin lokaci ya riga ya zo yanayi ya riga ya canza wannan sauyin yanayin da ake ta faɗa ya zo so saboda haka dole sai dai a shirya ya za a yi a magance matsalar idan ta afko kuma a rage a kankantar da wahalar ko kuma matsalolin da za su iya afkuwa sakamakon ambaliyar ruwa ba za ka iya hana ambaliyar ruwa ba domin abu ne yake zuwa daga Allah subhanahu wataala to kuma sai dai ka fitar da hanyoyin da za ka rage radadin da matsalolin din
shi kuma Farfesa Adamu Idris Danko shugaban jami'ar Baba Ahmad da ke kanan gaban Najeriya ya ce duk da cewa kasar da ba ta yi bayan girgije wato cloud seeding a turanci ba shi ne sababin wannan ambaliyar ruwan da ta auku ba
cloud seeding kamar wata fasaha ce da dan adam yake kira saboda shi gaba da aka samu na zamani akan samu wani yanayi da dan adam yakan ce bari ya samar da ruwa ko da gurin da babu ruwa mai karfi wanda su wannan hukumomi na Dubai a shekaru gaskiya suna yin wannan dabara kuma sukan samar da ruwa daga bincike da aka yi sai aka ga an yi baye kurkusa da wannan 16 ga watan hudu amma ba a wannan rana ba kuma duk lokacin da suka yi sukan samar da canjin yanayi akan sami ruwa daidai wa daida ba wai irin ruwa wanda aka samu a wannan rana na 16 ga wata ba saboda haka abin da aka nuna shine wannan ruwa da aka samu ba wai wannan baye da aka yi wa wannan girgije na wannan rana ba shine ya jawo ba sai dai kamar yadda mutane suke faɗi cewa mutane za a iya danganta shi amma gaskiya ba shine ya samar ba kamar yadda na yi bayani abu ne da zai iya faruwa a kusan kowanne yanki na duniya musamman a yankin da yake yana da kamfan ruwa an taba samun wannan irin yanayi a wani lokaci ma ana cikin aikin haji bayan arfa ana zauna a Muzdalifa aka samu ruwa mai karfin gasken gaske wannan ruwa na Saudi Arabia shi ma kamar yanki ne kamar na Hamada suwa ba su cika samun ruwa ba wanda a wannan dan lokaci da aka samu ruwa ina ji duka bai fa awa biyu ba amma ya ci mutane fiye da yadda muka yi kirga dan a layi daya sai da aka dauki gawoki wajen mutum 15 wannan na gani da ido na to babban abin da zan iya nuni akai shine wayannan burane da suke cikin kamar Hamada burane ne da aka gina su wanda ba a saba samun ruwa ba saboda haka zaka ga magudanan ruwa a wayannan burane gaskiya ba a cika yin su ba a cika mai da hankali a zaman cewa an tabbatar da su ba domin abu ne da koda zai yi aiki yakan yi aiki kamar so daya a cikin shekara 10-15 zuwa 20 to duk wannan sai kaga a cikin tsari na dan adam bai cika lura yana ba su muhimmanci ba to duk lokacin da aka samu kuma so daya ya faru sai ka ga ya tada hankali to zaka ga manyan burane da suke irin wannan yanki na Hamada gaskiya suka sami irin waɗannan matsaloli
nasa bangaren kuma Alhaji A.M. Machika wanda yake zaman mataimakin shugaban kungiyar masu hatsarin rijiyoyin babbatsi ta Najeriya yayi tsokaci ne akan bukatar dake akwai ga gwamnatin Najeriya da dada mai da hankali don tabbatar da samar da tsaftataccen ruwa kamar yadda ake samu a kasashen da suka ci gaba na yamma.
Wato muna da abin da ba ku ji ta wajen neman ruwa, muna da level na on the ground water din mu yafi na wasu kasashen Turawa. Akwai ruwa da ake samu daga koramu, to akwai ruwa kuma da ake samu daga on the ground water. To waɗannan ruwaye duka muna da su, abinda muke nema mai da hankali
daga wani bangare,
bangaren gwamnati, akan abinda za a yi ruwa. Ai wannan matsalar sai ta zama tarihi in an yi budget a rika kokari a implementing kamar yadda suke yin bakin kokarin su, to su kara kokari.
Akwai wata tuntuba da kuke samu tsakanin ku da gwamnati?
Ai duk taron da zamu so mu yi a kasashen duniya da muke halarta, to sai mun hada wani conference report wanda zamu ba su, ga abin da aka tattauna kuma ga shawara abin da za a yi.
Kuna bibiya kusan abin da matakan da suka dauka ko kuma a kuna gani ai an dauka ba a dauka ba?
Gwamnati ita uwa ce kuma ta fi karfin ka bude mata ido ko kai mata tsawa. Abin da za ka iya shi ne ga abin da aka tauna ga shi a rubuce sai ka bada, kuma an neme ka ana neman shawara sai ka bada. Suna bakin kokarinsu domin yanzu jahohi sun bada ɗaruruwan rijiyoyin fasace, jahohi sun bada yasar dams da yawan gaske, jahohi suna nan suna gina dams da yawa yanzu haka. Sannan Federal Ministry of Water Resources suma suna da dams wanda suka yashe ɗaruruwa kuma suna yin su. Ana yin bakin kokari ko kokarin da yake za a kara da sa ido.
Nan ne kuma za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya yi mana arzai. Yanzu a madadin Profesa Adamu Idris Danko, Alhaji A.M. Machika da Dr. Umar Sale Anka da kuma dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa Kutara a shiri na gaba. An gaida Aisha Ma'azu, to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Dubban masu makoki sun cika titunan Mashhad na kasar Iran a yau din nan Alhamis wajen jana'izar shugaba Ibrahim Raisi, lokacin da ake shirin birne shi a hubbarin Imam Reza mai rufin zinari. Raisi mai shekaru 63 da haihuwa ya mutu ranar Lahadi tare da ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahim da wasu mutane shida a hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a lardin Azerbaijan ta gabas wanda ke yankin arewa maso yammacin kasar mai cike da tsaunuka. Da yawa sun dauki Raisi a matsayin magajin shugaban addinin Iran mai shekaru 85 da haihuwa Ali Khamenei wanda ke da iko na koli a Iran. Jami'ai a Ukraine sun ce wasu hare-haren da Rasha ta kai yau Alhamis sun yi sanadin mutuwar mutane akalla hudu a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin kasar. Oleh Senehubov, gwamnan yankin, ya bayyana ta kafar Telegram cewa Rasha ta bararraka wurin har sau 15 a yankin Belgor na yammacin kasar Rasha. Yau Alhamis jami'ai sun bada rahoton wata barna sanadiyar hare-hare da Ukraine ta kai daga ta sama. An fara iya jigilar kayan agaji zuwa Gaza ta wani dandalin gajar gabar ruwa da Amurka ta gina a cewar jami'an gwamnatin Amurka. Kayan agaji na ta kwarara a cewar mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na kasa Jack Sullivan jiya Laraba a fadar White House. Ya kara da cewa amma fa ba su kwarara da yawa kamar yadda kowane ɗayan mu zai so saboda har kage muka su. Janar ɗin sojan ruwa Brad Cooper ya ce Amurka na fatan kai kayan agaji na tan 500 kulle yobin ta wannan dandalin gada wanda ya daidai da tiriloli 90 kulle yobin a cewar kafar labarai ta CNN. Amurka za ta ayyana kasar Kenya a zaman babbar kawarta ta farko da ba mambar NATO ba ce a yankin kudu da Sahara na Afirka a cewar fadar White House, yayin da shugaba Joe Biden ke tarbar shugaba William Ruto mai ziyarar aiki.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wanda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.